This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel, da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima C. Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya daga bakin Sarfila Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta amince ta dage wasu takunkumai da ta kakaba wa kasashen Niger, Mali da Burkina Faso da kuma Guinea. An gabatar da kudirin ne yayin wani taron kungiyar na musamman kan zaman lafiya da siyasa da kuma yanayin tsaro a yankin kasashen ECOWAS a yau Asabar a Abuja. Sai dai kungiyar kasashen yankin ta ci takunkumin siyasar kakaba wa Niger zai ci gaba da kasancewa, amma ta dage wasu takunkumai na hada-hadar kudade da na tattalin arziki da aka kakaba wa Guinea da wasu takunkumai da aka kakaba wa kasar Mali. Waɗannan kasashe ne sun fuskanci fushin kungiyar ECOWAS bayan da sojoji suka hambar da gwamnatocin fararen hula a kasashen, inda ta kakaba musu takunkumi kan kare tattalin arziki da siyasa. Ministan harkokin wajen Najeriya, Ambassador Yusuf Tugga, ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin bayani kan wannan janye takunkumi da aka yi.
Eto, alhamdulillahi, takunkumai da aka cire su ne na farko da bude boda, domin a ci gaba da walwala da cinikayya tsakanin mutanen Najeriya da Nijar da kuma sauran ƙasashe na Afirka ta yamma. Na biyu, akwai zancen lantarki da za a mayar wutar lantarki saboda tausayawa da ake yi wa a talakan Niger da al'umman kasan Niger da sauran kasashe fama da wannan matsala na rashin wuta. Banda haka kuma akwai zancen azumi da ya karato shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nuna tausayi da talaka wanda zai yi azumi, kuma dama kusan duniya baki ɗaya ma ana fama da taɓarɓarewan tattalin arziki, balle kuma a zo a ƙara da wannan takunkumi. Saboda haka shi yasa aka shirya wannan abubuwa.
To, ina sauran takunkuman kuma na tattalin arziki kamar maganar kuɗaɗensu da waɗansu abubuwa suke ganin na takurawa ne tsakanin ƙasa da ƙasa.
Su ma duk an buɗe, dama kusan abin da yake kasancewa shi ne akwai gudunmawa ma da akan bayar wani lokaci saboda rashin bayyana ba a bar su shiga wannan kasashe. Amma ba wai an daina ba da gudunmawa ba, amma dai duk wata abubuwa kuma fatanmu shi ne Allah zai ganar da su, su fahimci cewa fita daga kungiyar ECOWAS kusan zai kawo matsaloli da wahalhalu wa talaka fiye da ma na takunkuma.
A ɗaya ɓangaren kuma, matakin ɗagewa ƙasashen Mali da Nijar da Burkina Faso da kuma gina takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ko CDIO ta sanar a ƙarshen taron shugabannin ƙasashen yammacin Afirka da ya wakana yau a Abuja, ya saka farin ciki a zuciyoyin jama'ar jamhuriyar Nijar. Sakamakon yadda abin ke kawo ƙarshen yanayin ƙuncin rayuwar da aka shiga yau watanni kusan bakwai sanadiyar rufe iyakoki ya takaita zirga-zirga harkokin kasuwanci da tsinke wutar lantarki. Ko da yake wasu na ganin matakin ya zo ne a makare, kasancewar tunan Mali da Burkina Faso da Niger sun sanar da ficewa daga kungiyar ta ECOWAS don mayar da hankalinsu kan kungiyarsu ta AES. A ɗaya gefe kuwa, wasu 'yan ƙasar ta Niger sun buƙaci aje zuwa mataki na gaba, ma'ana a gaggauta sallaman haɓɓaren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da mai ɗakinsa. Sannan lokaci ya yi da ya kamata hukumar mulkin sojan Nijar su fitar da jadawalin ayyukan gwamnati riƙon ƙwarya don baiwa 'yan siyasa damar fara shirye-shiryen zaben demokaraɗiyya. Wakilin Musulumin Barma na jamhuriyar Nijar ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan Nijar game da ɗauke musu wani takunkumi da aka yi.
sunana Asman Ibrahim Mazamin Yamai. Muna mu Allah godiya da Allah ya sa an ka cire wannan gutar takunkumi. Allah ya tabbatar da alheri kuma. Kuma muna roƙon Allah shi kama mu kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin kasashen mu Niger da Nigeria duka. Tunda Niger da Nigeria duk gurana. Tun fil azal ba ma tun yanzu ba. Allah dai ya tabbatar da alheri. Dan sanadiyar an sa takunkumin ga kaya ba su shigowa ba su yita. Kaya ba su shigowa ba su yita kenan akwai matsala. Talaka gaskiya shi jiki kwarai. An ji jiki ba Niger ba Nigeria ba. Wannan hatar dai Allah ya sa wanga abaran kai zama alheri gare mu duka.
Ni ne Malam Umar Sulai shugaban kungiyar farar hula da ake ce ma FCR. To lalle wannan mataki da sun ka dauka ya nuna halin dattako na wannan shugabanni na wato wannan kungiya ta ECOWAS da suka nura da kanciya da waɗannan matakai da aka dauka matakai ne waɗanda suka sa kaimi matsala ga talaka musamman na waɗannan ƙasashe wanda yake su shugabanni suna can sama koli ba su san abin da ake ba don haka yau muna cikin farin ciki wannan alama ce da ke nuna ita kanta wannan ECOWAS wato kungiya ce wadda tana son zama lafiya Afrika gaba ɗaya da Afrika ta yamma to abinda yan ƙasa ke jira shine ya kamata wato shi wannan shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum shi da matar shi a sako su
sunana Ibrahim Umar Jamilu to wallahi mataki mun shi dadi da aka ce an dage shi fiye da wata 6 yau mutane na cikin wani kunci na rayuwa duk da dai alhamdulillahi mutane sun ana ci gaba da rike kai da mutunci kuma abubuwa suna ta kokarin su gyaru lokaci
labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Agadez ta kasar Niger kuma abokin aiki na Hamid Mahmud yana tattaunawa da bakinsa kan soke dokar haramta safarar bakin haure. Hamid zai ci gaba daga inda muka tsaya.
Idan muka dawo wurinka Ahmed Isuf, akwai wani karin bayani da zaka yi game da yadda al'umma suka fara dawowa a jihar Agadez bayan soke wannan dokar?
Bon, na farko tunda aka soke dokar nan idan kun lura shi cuwa-cuwan nan ta tashi. Banki sun fara shigowa, muna iya cewa sai zuwa gaba ma za mu samu kan labari ya isa ga kowa da kowa. To waɗansu rabansu da Niger an hana wannan doka ta hana me yanzu da doka aka soke ta da sun ji labari mu shirya tarban su nan gaba za su zo sosai abinda muke nema ga gwamnati da mai ikonta nan cikin birnin Agadez a sa sari saboda kun san wadanda suka soki wannan zirga zirgan nan shi zancen mutanen da suke mutuwa a Sahara sai kaga chauffeur ya doki mutane bai tanadin ita shin ruwa ba ko bai tanadin lafiyar motar shi ba yaje ga Sahara ya zubda su ya dawo to yanzu sanin da ya kamata a sa su bakin nan da suke shigowa a san su wane ne kenan a karfafa control bincike kenan kuma a san ina ne tashar da ake doka su kenan duk fitar da za su yi kuma a san da ita chauffeur kin da ya doke su a san wane ne kuma a tabbatar da lalle ya kai su inda ya kamata ya kai su saboda bai kamata ba mu yi amfani da wannan muna halaka rayukan dan adam kenan babban kiran mu shine yanzu a sa sari tunda Allah ya sa duk wanda aka kama biskan dokan nan an sako su kuma za su koma aikin su yadda ya kamata kenan za su bi kamata da su da gwamnati su hada kai su fiddo sarin da shi bazan haure in aka doke shi daga inda yake har aka yi shi inda yake fata zuwa cikin koshin lahiya ba tare da an takura mishi ba tare da an ci hakin shi ba kaga fatan daga gare mu zuwa ga su masu wannan sana'a da su hukumomin namu
yawa Malam Abdurrahman Biyanu mi zaka kara dangane da wannan
bayanin da nike so in yi bisa ga abin da aboki na ya faɗi Musa Donka shine na cewa waɗanda duka abun ya shahe su a can baya muna da mutane da yawa waɗanda muka gani waɗanda muka sani kuma wasu mahorin tayya arzikin su kenan tun da aka kama sun nan don aka kai su aka rihe wasu ba su kara ganin sahel sai da suka yi shekaran nan takwas wasu biyar wasu kuma ta yi da abun da ta yi wannan kasance ta yi da duk abun da suka tana dama na
arziki
nan suka mallaka kenan ya kamata wa'an ga mutane a yanzu fitowar gari za su ya kamata a ce gwamnati yadda ya kama su mun san da justice kim yadda zai tana da akwai sunayensu suna nan kenan mutanen nan ya kamata a musu gwagwarmaya su ma a fiddo musu wani haƙƙi wanda vraiment za a tallafa musu kuma su ƙara ci gaba da harkokinsu wanda kuma abu ya ritsa da kayansu motocinsu don su wane ne da ake duwa da zawar da su akwai su da dama wanda sun samu wannan su ma muna fatar dai cikin ɗan lokaci kaɗan za a samu vraiment a tallafa musu a maido musu da motocin nasu don su samu su daidaita kuma dada kuma bisa aikin da aka saba.
Malam Bilal Afurnunu, an samu rasa rayuka da dama a kokarin da kuke yi na tsallakawa da bakin haure cikin Sahara. Shin akwai wani tsari da kuka kawo a yanzu bayan soke wannan dokar?
Yanzu da yake kasan Bilal Afurnunu so nake watan ka fidda rana ka shiga kasuwa ko wace kasuwa ka ga yadda ake rayuwa da bido ma da salama fanke ma igiyoyi ma na dirme mutane da na dirme kayan mutane da itacen da ke hawa bisa gari su a tahi kenan Allah ne ya kawo wannan budi karfa a ce wani abu ya kawo shi Allah ya dibi Niger abinda ta shiga na kunci da dadewa to da yake Allah ya bude wannan mota bangaren namu in kana kane na ko wani kana da motar da ba ta kai mutane da ba a baka ba sashen saboda ya san al'umma ce aka baka kuma alkawali aka dauka na a shirya kasa kenan kasa ba a shirya ta cikin dadi sai an yi wuya to wuya an sha ta yanzu shirya kasa muka zo wanda za su zo wa ma'aikanta ne yanzu ba kamar wa'ancin namu ba suna kallo baya suna kallon gaba mu ido na gaba kawai garin bamu na da baya to abinda muke so a ra'ayin mu in shi za a badawa a kula da yake an san matsayin president association ta madriya wadda take kula haƙƙin dan adam daga nan harin da nishar ta kare saboda haƙƙin dan adam kawai na zama president to a ra'ayin mu wanga zama Allah ya muna albarka kuma Allah ya bamu alherin shi kuma Allah ya saka da alheri Niger an tana wani rami Allah ya fiddo ta kuma addu'a take fiddo ta da ta fito ma Niger yanzu ka ga abin da ake yi a tahi duniya ta gamu da canan ka tahi durku sai kai nawa zaka ga mota guda to yanzu motoci a game kawai saboda an shiga walwala wanda aka kama akwai riyan mutuki akwai shi kokun mutuki yanzu haka motocin su suna can gidan kaso sai yanzu haka banga zama akwai mota guda tana justice to wannan so muke yadda yaro ya fadi yanzu kenan wanga mutan suka fito a ba su yadda za su ci da talakawan su wanda suka shawuya bayan su bayan nan an shawuya kurai sai dai Allah ya muna jimri to wannan wuyar da muke so muke Allah da ikon shi ya kawo muna yadda za a muna sakamako kenan wanga an kama shi ya fito to wagga mota inda gara a gara mishi inda wani hanya a mishi wanda zai fidda talakka wanda ya bari cikin kunci baya zawwa ma wurin mu alhamdulillah amma dai saboda zuciyar mu take da kyau to dai ikon Allah wanga abinda aka yi Allah ya samu ci amfani shi Allah ya samu ci gashi shi Allah sa wanda aka ma gurbi nan ya cika shi da alheri wanda za su fidda mu cikin masala Allah ya kama musu mu ba mu bambanta wani da wani ba amma mun so Niger ta zama Niger ta kace ta wace ta kowa ta kowa ba ta Niger ta mutum biyu ko uku a ba ta su bace Niger baya tana da yawa to wannan baya aka san kai aka ce ai aiki da kowa ba mu barin kafu ba mu barin gurgu ba mu barin kowa muna so ya shiga cikin tayya to tiya ba a shiga ta sai da shawara sai yaya kuka ce yaya mai kyau ya wanda bai da ce wannan haye take ta bi wannan ni na shi da din da aka ce gwamnati kanta tana ba da shawara ga talakawa kenan ciwon da suke can hade amma yau shi za a yi yanzu kawai ya fadi ciwon da ke wurin shi ni ai ishe ni yanzu wata ranar kai yawo kaga yadda aka rayu a kasuwa ma kaga bido ya kai dubu duk gobe babu ko guda an sai su mai su ko ya samu abinci kenan sauran wannan igiya ga ta nan ta darme kaya ga min adubuna buhuna ana dauka waya to wannan abu shine alherin gari a gadis dama kin kan nemi wani mutum da ya iya magana ce mu ne a gadis kamar kana nan in zo wajen ka ce gadis ne yo to ka sace da Allah ya mata albarka wadda ba ta kulguwa to a rike wannan albarka dan Allah ya karrafa ta kan mu fidda albarka cikin zance a gadis wannan da kake gani yanzu kana bariyar sai ka ga wallahi mota takwas tara mota ne rataye maka zo garin gaba ba ka san da shi ka shiga wannan abun mamaki ne kawai. To mu mu kama da niyya guda, Allah ya taimaka, kuma Allah abin da ya so shi ne sashi mu yi jimri cewa ake yunwa kaza kaza, babu yunwa ba mu ganin ta har abadan ma, saboda zuciyar mu ba ta yunwa bace. Allah ne da ikon shi yake tallabe da mu da niyoyin mu da niyyar ka ake bi, in ka dogara da mutum Allah ya barka da shi kuma ku hallaka. To mu dogara ga Allah, wanda suke gaban mu Allah dai ya kama musu.
Yawa Malam Musa Bashir, akwai abin da zaka ce game da batun takin haƙƙin bil adama a kokarin tsallaka da bakin haure?
Naji wanda suka gane magana biskan wannan labarin sun ce ya kamata sa tsari, yawa tsari ya kamata sa, yanzu kuma gwamnati ita kamata ta kam ta sake ta sa tsari. Tsari ne na tsaro, kamar yadda muka ci hanya ce ake tafiya daga nan zuwa wata ƙasa, kuma sahara ce ake bi. To nan ana samun mutane wanda ba su kai labari, kenan ya kamata a karfafa tsaro tunda ana gamuwa da bandi, kuma masu tafiya da su ya kamata su shirya idan za su yi wannan tafiyar. Shiri kamar yadda suka ce mota mai lafiya, kuma a ɗauki isasshen ruwa, kuma a san wanda aka ɗauka, adadin mutanen da aka ɗauka, kuma waye ɗauke su, kuma eske an kai su inda ya dace. To ya kamata a sa ido akan irin wannan tafiyar zargani, ya kamata a ce gwamnati yanzu a sa ido biskan wannan hanyar. Mu a matsayin mu na kare haƙƙin bil adama, ya kamata mu ma kasance wanda za mu shiga labarin waye kai masu wanda suke wannan aikin da su baƙin masu shigowa. Yawa shine muke gani abin da dace sai.
Da bayanan Malam Musa Bashir kan batun take haƙƙin bil adama a ƙoƙarin tsallakawa da bakin haure, za mu dakata a yau. Sai makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu voahausa.com, ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. VOA Hausa, ku bani tarihin shahararren malamin addinin musulunci nan mai suna Mufti Ismail Menk. Naga an ce shi dan asalin kasar Zimbabwe ne, kuma naga shi Balarabe ne. Wai shin koya aka yi aka haifu a ragaya? Mai tambaya Ado Turaki Askira Maiduguri jihar Barnan Najeriya. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin koyar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce:
So Malam Turaki Askira Maiduguri jihar Borno, ga tambayar ka nan da kake son sanin tarihin shi wannan shahararren malamin addinin musulunci wato Mufti Ismail Menk. Sannan kuma kace ka samu labarin cewa an ce shi dan kasar Zimbabwe ne, amma kuma ka gan shi Balarabe ne, shin ya aka yi aka haifa ragaya? To ga amsar tambayar ka nan tana tafe.
Yawa to madalla dakta. To dakta, bari mu fara da shin yaushe aka haifi malam, a wace shekara kuma aka haifi malam, kuma a ina aka haifi malam?
Da farko dai an haifi shi wannan bawan Allah ranar 27 ga watan Yuni shekara 1975, wanda kuma an haife shi ne a babban birnin Harare na kasar Zimbabwe, wato kasa ce wacce take kudancin Afrika, ba ta nan Afrika tamu ta yamma, a kudancin Afrika Zimbabwe take. Sannan kuma mahaifinsa shine Maulana Musa Ibrahim Menk.
Yawa to dakta, menene cikakken sunan malam? cikakken sunan malam?
Cikakken sunan shi wannan babban malami kuma da ka tambaya, ainihin sunansa shine Ismaila ibn Musa Menk, saboda mahaifinsa sunansa Maulana Musa Ibrahim Menk. To bila hakika asalinsa ba Balarabe bane, mutanen Gujarati ne, wato wani bangare ne dake can kasar India.
Yawa, to daga yanzu shi malam misali a ina ya fara karatu, kuma ga gashin wani malami ya fara karatu, tai wata kila da shike mahaifinsa malami ne, ko a gaba mahaifinsa ya fara karatu, ko dai akwai inda ya fara karatu?
Hakikanin gaskiya shine shi Ismaila Menk ya fara karatu ne wajen mahaifinsa, saboda shi ma kansa mahaifin nashi Maulana Musa Ibrahim Menk ya kasance mutum ne wanda yake mai yada addinin Musulunci, mai yin wa'azi. To shi dan nasa Mufti Menk ya kasance yayi karatun Qur'ani ne, kuma har ya haddace Qur'ani a gaban mahaifinsa.
Yawa, to daga mu dawo ga bangaren karatun boko, shin malam yaushe yayi karatun boko, kuma a ina da ina yayi karatun boko, kuma yaushe ya fara karatun boko?
Ya fara karatunsa na boko a St John College Harare, anan ya fara karatu, sannan daga nan kuma ya tafi ya je karatunsa na zama mufti a can Gujarati, wato ya koma asali kenan, ya koma gidajen India ya je wannan karatun nashi. Daga baya ya je ya karanci abin da ya shafi shari'a a birnin Madina, University of Madina, yayi digirin sa na farko, sannan digirin sa na biyu da kuma na uku ya zabe, wato digirin digirgir shi kuma yayi shi a Riyadh ta kasar Saudiya. Wannan kuma ya tabbatar da cewa kenan daidai ne idan ka kira shi Dr. Ismaila ibn Musa Menk, wato mufti din, saboda ya kasance shine babban alkali na kasar Zimbabwe. Shi wannan malami ya shahara, saboda mai shaharar da yayi, ya shahara ne saboda sallon kiransa da yake yi, ko sallon wa'azinsa da yake yi, yana yin sa ne da wata irin baiwa ta musamman, yana wa'azi, yana murmushi, kuma bayan duk magana da ya zai ci Allah ya shiryar da mu.
Da kyau. To daga mu dauka yanzu shi malam misali, ta yaya ne ya shahara sosai kamar yadda ka zayyana, da wasu irin kafafen yada labarai yake ta'ammali da su, har ta kai ga yayi shura a bangaren wa'azuzzuka da kira kan hanya madaidaiciya?
Shi Ismaila ibn Musa Menk, wato shi mufti Menk, ya shahara ne saboda yin amfani da kafofin zamani wajen yada karatuttukansa, sannan kuma da irin aqidar da yake yadawa na kokarin a zauna lafiya tsakanin addinai daban-daban.
Wato daga mu dawo ga bangaren iyali, malam yana da iyali kuma ƴaƴansa nawa? Nawa maza ciki, nawa mata?
Yana da aure, ya haifi ƴaƴa har guda tara, mata bakwai, maza biyu.
To madalla Allah ya daya ba. To daga mu kalli bangaren yarurruka, shin yarurruka nawa malam ke amfani da su, wanda yake ji yake iya tambaya da ita, kuma yake iya bada amsa da ita, kuma akan iya masa tambaya da ita kuma ya sake bada amsa, yarurruka nawa malam yake amfani da su?
Ya iya yaren Gujarati, ya iya Urdu, ya kuma shahara wajen iya Larabci da Turanci.
Na'am. To daga a cikin tambayar da shi mai tambaya ya aiko mana, ya sake fayyacewa cewa yana jin ana cewa malam mufti Balarabe ne. Shin menene gaskiya al'amari? Shin malam Balarabe ne, ko dai malam yana da mu'amala ne da Larabawa, ko dai ya koyi harshen Larabci ne?
Shi ba Balarabe bane, duk da cewa tambayar ka ka nuna cewa kana tsammani ko an gaya ma cewa shi Balarabe ne, ba Balarabe bane. Wato kabilar su ita ce kabilar Gujarati, wacce kuma take India.
Mom
Mufti Meng ya shahara saboda yayi yana amfani da abinda ake kira a kafar YouTube, sannan kuma waɗanda suke sauraron wa'azinsa ko wa'azuzzukansa ba musulmai ne kadai ba, har ma da waɗanda ba musulmai ba, saboda sun ce yana da saukin kai wajen kuma ga nasibi wajen isar da sako na musulunci. Watakila in baka manta ba, Mufti Meng ya taba shigowa nan kasar mu Najeriya, sannan kuma yayi yawo kasashe daban-daban-daban, ya taka muhimmiyar rawa wajen sasanta tsakanin addinan da ke Maldives, ya yi ruwa da tsaki wajen sasanta tsakanin mazauna Liberia. Mutum ne wanda yake shi a wa'azinsa bai yarda da tsatsauran ra'ayi ba, ya fi fahimta cewa a yi zaman lafiya, saboda ta zaman lafiya ne duk abin da ake so za a yada na musulunci za a yada, kuma har wasu ma su yi kwadayin wannan addini su shigo ciki. Yana cikin manya-manyan mutane 500 a duniya waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji a ƙarƙashin addinin musulunci. Wannan shahara tasa duk da ƙarancin shekarunsa ya biyo bayan kamar da na faɗa salallamin da yake amfani da su ne, zaka ga yana wa'azi, yana murmushi, kuma kullum yana ƙoƙari ya karantar da a zauna lafiya.
A to duka na san watakila ko malam ya fuskanci wasu kalubale wanda suka addabi rayuwarsa a waɗannan nasarori da ya samu. To in ya samu, wani irin kalubale ne ya fuskanta kuma yaushe ya fuskance su?
A yan shekarun baya Mufti Meng ya samu matsala saboda kyamatar da ya nuna misali da yan luwadi, wannan ya sa da ya nemi shiga kasar Singapore suka kiyarda ya shiga, wannan din kuma ya sa wasu sai suka fara masa kallon wani abu daban. Amma daga wancan bangare waɗanda suke luwadi da madigo yan waɗannan kungiyoyin, saboda ya fito ya soki abinda suke yi. To wani abu dai da na binciko shine Mufti Meng al'amuran da suka shafi iyalinsa bai cika nunawa ba, don haka yana da wuya a ce maka ga matarsa, amma dai lalle na binciko na samu mana cewa ya haifi ƴaƴa har sun kai guda 9, amma ba za a iya ce maka ga wacce ce matarsa ba.
Yawa, to da ta shi malam Mufti Meng misali yana da mabiya kamar nawa, mabiya kararrukansa kamar sun kai nawa a fadin duniya gaba daya misali?
Wato Mufti Meng yana da mutane mabiya waɗanda suke bin karatunsa wanda sun haura mutum 4 million, sannan kuma yakan samu kuɗaɗen shigansa ne ta hanyar ɗan abubuwan da YouTube suke bashi, amma ba baya cewa a biya shi wai don zai yi wa'azi ko zai je wata ƙasa ya ce sai an biya shi kuɗi, wannan babu. Sannan kuma ya yi ta samun lambobin yabo da yawa a rayuwarsa, kuma ya yi rubuce-rubuce na littattafai. Lokaci ba zai ba da dama a kakkawo duk waɗannan ba, amma dai bilakika Mufti Meng shahararren malami ne wanda duk duniya ake ji da shi, nan kadai Afirka ba, ba Asia kadai ba, kusan duk duniya na alfahari da shi, saboda kamar da na faɗa da farko salon karatunsa ya bambanta da mafi yawancin malamai. Yana saka hikima da annashuwa a cikin na ɗan murmushin da yake, da kuma wasu lokuta yakan yi dariya a lokacin da yake wa'azi. Sannan kuma yana cikin shahararrun mutanen da suka iya yi wa mutane bayani ko kuma nusar da mutane abinda ake cewa motivational speakers, suka nusar da mutane akan al'amura da yawa. Dan na taba jin inda ya faɗa, ya ce in ka ji ana zaginsa bai ce ka biyar ba, bai ce kuma ka tare masa faɗa ba, balle ma ka gaya masa. To mutum ne wanda yake ya dauki duniya da sauki, muna masa fata kuma Allah ya sa ya gama lafiya, mu kuma mabiyansa mu ma Allah ya sa mu dauki waɗannan kyawawan halaye nashi. To ina fata dan wannan da na samo maka zai kara maka haske akan sanin ko shi wane ne wannan shahararren malami dan asalin kasar Zimbabwe, wato Dr. Sheikh Ismaila Ibn Musa Meng, wanda aka fi sani da Dr. Mufti Ismaila Meng. Da fata ka gamsu da waɗannan bayanan da aka maka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola, da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Julie Lelis Gresham, da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
a gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da Fiona Wamayi da ta bada umarni da mai injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.